Bismillahirrahmanirrahim, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tattaunawa da muke yi akan ibadoji cikin watan Ramadana. Allah Ubangiji ya samu dace. Abinda za mu yi magana a yau insha Allah shine magana akan qiyamul layl, sallar dare. A cikin watan Ramadana, kamar yadda kowa ya sani, akwai ibadoji guda biyu muhimmai, shine yin azumi da rana da kuma yin sallah da daddare. Wannan sallah tana da siffofi mabambanta da yanayi. Ko dai a yi ta da zaran an gama sallar isha, wanda ake yi a masallatai, ita ce tarawih kenan, wanda hakan suna ne da yake bayuwa izuwa ga hutawa da ake yi lokaci bayan lokaci. Ma'ana in an yi raka'a biyu a sallar ne a dan huta, sannan a tashi a sake yi, to sai a kira ta da suna tarawih. Ko kuma a batta sai an yi bacci sai a farka daga baya a yi, wannan kuma ita ce ake ce ma tahajjud. ومن الليل فتهجد به نافلة لك wato sallar dare wanda mutun zai yi bayan ya dan taba bacci sai ya tashi kuma yayi ta. To dukkanin su abu daya ne, wato sallaci ta dare. Falalata ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito, man qama ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda ya tsayi wa sallah cikin daren rukunin Ramadana, yana mai imani da Allah da kuma neman lada a wajen Allah, za a gafarta mishi dukkanin zunuban shi da sun gabata. Allah ka samu dace. Sallar dare umuman, yayin wasu albarka, ibada ce mai matukar muhimmanci a cikin addinin Musulunci, kuma mai daraja kwarai da gaske. Allah subhanahu wataala a wurare mabambanta ya yabi masu sallar dare, kamar fadin Allah, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Malamai sun yi maganganu kala daban-daban akan tafsirin wannan aya da mahallin wannan madin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Ko dai a ce wannan ma ce masdariya, sai zama kanu qalilan minal layli, wato ma yahja'una, suke yin wato dan bacci, kowane dare sukan miƙe su yi ibada kuma karancin ta. Wasu kuma suna ganin ma ce nafiya, kanu qalilan minal layli la yahja'una, kuma kankantar dare suka miƙe su yi ibada. Akwai wanda kuma suke ganin cewa wannan ma ce za'ida, sai ga makanu qalilan minal layli yahja'un. Sannan yahja'una da ma'anar suna bacci ko kuma suna farkawa. Duk dai akwai maganganu kala daban-daban, Allahu ta'ala a'lam. Amma dai al-muhimmu shine aya tana yabo ne akan masu yin ibada da dare. Haka kuma fadin Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suna nisantar da jikunan su, gefen jikin su daga makwantai, sannan kuma suna yin haka ne don kwadayin rahama Allah da tsoron azabarsa, sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su. Haka wancan da Allah yake cewa ومن الليل فتهجد به نافلة لك, wannan yana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi Allah ya ƙara daura masa wato wani ƙarin aiki na yin sallar dare, nafilatan laka, ƙari ne kai gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan ga sauran al'umma kuma mustahabi. A cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitar shi da Bukhari, sayyidina Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu yake cewa, wata rana mun yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai nake tambaye shi, nake cewa ya Rasulullah, menene aikin da ne zan shiga aljanna? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, lalle kai tambaya game da abu babba, amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah la, yana da sauki ga wanda Allah ya sauka mishi. Sai lissafa mishi ayyuka, kai imani da Allah, ka tsaya da sallah, kai azumi, kai zakka, ya lissafa mishi rukunnan musulunci. Sannan sai yace, bana gaya maka kofofin alkhairi ba? Yace bala ya Rasulullah. Ki to daga cikin kofofin alkhairi akwai azumi, as-sawmu jannatu, azumi kariya ne, garkuwa ne. Sannan kuma sai an bace ki cewa da kuma sallar dare a lokacin da mutane suke bacci, wannan shine muhallin shahidi. Wato sallar dare a lokacin da mutane suke bacci kofa ce ta alkhairi ne matukar yawa. Haka a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai cewa, bana gaya muku aikin da in kun yi za ku shiga aljanna ba? Ya lissafa musu daga ciki cewa, ku dinga yin sallah a sa'ar da mutane suke bacci. Wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu aljannata bisalam, ku dinga yin sallah cikin dare a sa'ar da mutane suke bacci, za ku shiga aljanna bisalamin, cikin aminci. Allah ya kasa mu tsira. Sannan yana daga cikin falalar da ake samu a cikin sallar dare shine cewa, yana daga cikin sukkufin mutanen kirki wanda suke ma'abuta alkur'ani karanta shi da rana da aiki da shi da kuma tilawarsa da dare har ila yau akwai hadisi da yazo wanda yake nuni zuwa ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi da kansa yana yin sallah har ma kafafun shi suka kumbura koda ba watan azumi bane kamar da Allah ya umurce shi har Aisha radiyallahu anha take cewa dan me kake matsawa kanka bayan Allah ya yi maka alƙawarin zai gafarta maka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar sai yakin na mata cewa ai ina so ne in zama bawa mai godiya ga Allah afala akunu abdan shakura baki so ne ni in zama bawa wanda yake godewa alherin da Allah subhanahu wataala ya masa wadannan nasushi da ire-iren su ya yi masa albarka suna nuni zuwa ga aslan falalar wato yin sallah da daddare to amma kamar yadda muka sani wannan sallah ta dare ba kowa zai iya ta ba saboda yanayin mutane da bambancin su shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hangen nesan sa da tsinkaye da Allah ya bashi shi yasa ya ki ci gaba da yin ta a cikin masallaci dan gudun kada a farlanta wa al'ummar sa kuma yace ya san ba za su iya ba shi yasa da yayi daya biyu uku yaga an taru sai ya daina zuwa masallaci yana yi wannan yana nuni zuwa ga cewa ba kowa zai iya ba dan har cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya guje musu wannan amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura alaihi salatu wassalam a zamanin sayyidina Umar aka dawo da yinta a cikin masallaci saboda abin da ya hana ya masallaci ya kau shine tsoron kada a farlanta to a yanzu kuma zamanin sayyidina Umar sai zama babu wahayi babu ba a riga an cika addini babu yadda za a yi a canza ta daga mustahabbi sunna wata ke mai karfi amin ba mustahabbi kadai ba zuwa farilla dan haka sayyidina Umar ya sa limamai suka ci gaba da yin musulmai sallolin tarawihi da tahajjudi gurgudan hali imamin maza daban imamin mata daban su Ubay dan Ka'ab da su Tamimu da Dari da makamantansu wannan kenan Allah yana cewa wato fadan Allah subhanahu wataala alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadrubuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma taysara Allah ya san a cikin ku akwai matafiya akwai wanda suke marasa lafiya akwai wanda suke suna da wasu larururi suna aikace masu wahala ba za su iya tashi su yi sallah da yawa din yadda kuke ba to su ma dai a karanta abin da ya sauka wato komai irin aikin da kake da irin hidimar da kake kai kokari koyaye ne ka samu ka dinga yi akalla ka dinga yin shafa'i da wuturi amma abinda aka fi so a wannan wata musamman shine idan dare yayi kowa ya fita ya je sallar nan a masallaci tare da liwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha ta ruwaito ya kasance idan goman karshe ta shiga yakan zagi damtse ya daure wandansa ya fita batun matansa sai dai kawai ibada sannan kuma yakan tashi duk mutanen gidan ya ce su tashi su yi ibada sannan shi kuma yakan raye daransa da ibada wannan shine abin da ya kamata kowa ya kula da shi a wannan kwanaki goma na ƙarshe raye dare da ibada ta sallah da tilawa da istighfari da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantansu wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan kwanaki wajen raya su da ibadar dare shi ita sallar dare din kamar da muka ambata ana so a yi da liman idan ya samu idan mutum bai samu halin fita ya je a masallaci ba to babu laifi idan yayi a gida ko shi da iyalansa ko shi kadai amma zuwa a masallaci yafi kuma yafi nishadi kuma yafi falala domin kai tare da jama'a da sauransu amma wanda zai iya yi a gida musamman wanda yake sahibul qur'ani ne yana so ya amfani da wannan dama wajen yin muraja'a ko ya ƙara laushi da haddasa to babu laifi idan yayi shi kadai a gidansa wallahi a'lam ina so ne mana ishara zuwa ga wasu ladubba da ya kamata a kula da su na sallar dare abu na farko shine a tsarkake niyya ya zama cewa don Allah mutum yake yin wannan sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake imanan wahtisaban kar mu biyayi kawai don ana yayi kace kai ma barkai kowa ya kai jama'a ya gyara niyyar sa ki gyara niyyar ki ya zama Allah muke nufi da wannan ibada ba wai yayi kawai don a ga mu ma muna fita da daddare ba lalle babu shakka duk aikin da aka yi shi babu ikhlasi a ciki to Allah baya so zai zama mutum ya sha wahalar banza ne ya bata wa kanshi lokaci kuma Allah subhanahu wataala ba zai karbi irin wannan aiki ba. Sharadin karba aiki shine zama an yi shi don Allah. To kusan niyya din nan kuma dake cikin zuciya zamu kokari ne mu zakatan mu tarbiya dan su dinga yin niyya ta kwarai. Koda mun ji wani abu na nema ya bijiro mana na duniya sai mu kokari mu kaure shi da kuma addu'a. Allahumma inni a'udubika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam. Wannan ta daga cikin addu'o'in da ake domin tsare zuciya daga yin abu dan wani ya gani. Abu na gaba da ya kamata a kula da shi shine ladabin wato fita. Musamman mata ya zama da izinin waliyansu suke fita kuma inda za su je wuri ne na aminci wanda babu wani tsoro ko dardar kuma babu cutaneyin ya maza da mata. Wannan duka ya saba ladabin addini da ladabin shari'a. Idan an je wurin kuma ya zama sallah aka je ba wai an je fira kuma aje ai ta buga waya ai ta chatting da makamantan su wadannan duk ba daidai bane. Yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi mutum ya dagi yana ta yin sallah kuma har bacci yana galabaitar shi yana jin bacci na shiga idansa wani ma har ya aje ya samu riya zauna sai ya ji za a yi ruku ya tashi wannan ma ba daidai bane. Haka daukan hotuna na bidiyo ne koko na hoto ne wanda yake tsayayye wato abin nan short ne mutane su daukan hotunan kansu ga su suna sallah ko ga su suna addu'a wuturi ko ga su a hanya su ta sakawa akan social media platforms din su akan Instagram akan WhatsApp akan Facebook da ire-iren su. Wannan yana saukaka wa mutum babi na riya. Bayan maganganun da malamai suka yi akan haramcin hoto da kyamar da ake masa da makamantan su to kuma wata hanya ce da shedan yake bi dan ya tura wa mutane sanyin riya. Domin garin daukan mutuna ne zai zama yanzu kana so ne ko kina so ne kenan ki burge mutane ko ka burge mutane ba kuma Allah ka kewa ba. A hankali shedan zai sadada ya sa mutum wannan tunani na wato riya din. Da haka a guje mu irin waɗannan daukan hotuna na bidiyo da recording din addu'o'i da recording din da yin selfie da makamantan su wanda za a yi ta tutturawa da makamantan su. Haka tafiya mutum idan ya je sallar dare to abinda aka so ya tsaya sai liman ya gama sallah da shi. Ba daidai bane ana cikin sallar mutum ya fita ya tafi inda ba wani uzuri ba wanda yake karɓi biya shara'a. An fi so a tsaya a gama da kai ko a gama da ke tsab sannan sai mutum ya tafi. Babu bai daga cikin abin da ake so mata musamman su dinga fita ba tare da sun bi ka'idojin shari'a ba kamar na ambata. Wata rana kuma yana daga cikin abin da suke faruwa a wasu lokuta shine kokarin yi liman gyara gaggawar yi liman gyara kamar a tabbatar kuskure wato wasu suna Allah Allah sai sun waliman gyara su jira tukunna ya natsu ya nuna alamatin na cewa gyaran yake so ayi masa. Haka wajen limamai masu saurin karatu saboda ana kokarin sai an sauki babu dalili akan sai an sauki aje ta kanta Qur'ani babu tajwidi ba ana marmaza a sauka ko kuma an tsara cewa kullun sai an yi izu kaza wannan mashi ma bai dace ba. Sannan yadda ake sanya lasifikoki ya zama karatun wani masallaci yana shiga wani masallaci ana cakuri daya da karatun jura wannan ma ya saba ladabin karatun Alqur'ani. Har ila yau ana yana daga cikin abubuwan da mutane suke yi shine tafiya ta kanasta Kano zuwa wani masallaci tun tsallaka na angosu da na ango dake kusa da angosu da na ango dake kusa da angosu har sai ya tafi can wani masallaci. Wannan ma bai daga cikin ladubba ya kamata mutum yayi a masallaci mafi kusa da shi ne inda ba wata wani dalili ko wani larura karbabbiya ba da kuma ba kyau har ila yau ce in za a fara sallah sai an kira sallah koda aslatu jami'a ne bai tabbata ba da kuma kokarin wasu suna da kokarin wai dole in ana sallah sai sun yi kuka musamman sai an zo karshe haka ai ta kuka da ƙarfin sai ana kirkiro kuka wannan ma ba daidai bane. Abinda yake so mutum ya tsaya su alƙur'anin, Qur'anin ya ratsa shi wanda zai ba mashi tasiri, ba wai kuka a lokacin ko ya ji dadin karatun ba kuma daga baya ya ci gaba da abin da yake. Wato wannan ma bai dace ba. Haka mai shi da masallatai wurin karɓan sadaka dan sallar dare, a tsara wasu sadakoki da za a dinga ansa domin sallar dare, wannan ma ba daidai bane. Ba daidai bane a mai da masallatai irin haka. Babu shakka haka mutane suna kudurta cewa waɗanda suke ganin cewa mata bai halasta su je sallar dare ba, su ma wannan ba su da dalili, ba su da dalili akan cewa haka. Kamar yadda muka faɗa, ya zama dai mata su dace da ka'idar shari'a wajen fitansu shine da izinin waliyansu, sawa'un mazaje ne ko yayi ko iyaye, da kuma fita wadda take a cikin tsarin shari'a. Akwai wata bid'a da ake yi a wasu wurare wanda duk da yake bata yadu a cikin inda muke rayuwa ba yanzu, wallahi alhamd, shine in an zo sallar dare sai a kashe fitilu, a rage hasken masallaci, sai dan kankani za a bari, da tunanin hakan wai yana kawo ƙarin natsuwa a sallah. Wannan ma bai da asali, bai da asali. Hakanan rike alqur'ani ga wanda yake sallah ta dare kuma shi ba liman bane, limami ba sai inda bukata zai rike, amma ma mu haka su rike alqur'ani kamar ana darasi, to wannan ma bai da asali a cikin shari'a, bai da wani tasiri. Hakanan daga cikin wani kuskure da mutane suke shine a ce mutum ya je yayi sallar dare amma kuma yayi sakaci da sallar asuba, ya bari bacci ya kama shi bai sallar asuba ba saboda tsawon sallar dare, wannan ma ba daidai bane. Malami suna da maganganu akan shin ko ya halasta a biya limamin sallar dare wani albashi na musamman, saboda yawan mutane sallar dare ko bai wannan wani mahalli ne mai zaman kanshi na sabanin malamai, da ni dan tazizi na ban so in shiga cikin shi, Allah ubangiji ya samu dace. Hakanan rera addu'a ta wuturi ko tsawaita ta fiye da kima, wannan ma ya kamata a guje shi. Hakanan du'a'u khatimul qur'an, addu'a sauka, ita ma babu ta da asali a musulunci, a ce ga wata addu'a ta musamman da za a yi dan an sauka. Hakanan yin sallar dare a daren sallah bayan an ga wata, ita ma wannan ba ta da ya saba wa sunna domin ba a yin ibada a wannan daren. Sannan yawaita raka'o'i fiye da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda shine 11 ko 13, magana mafi inganci shine ba za a wuce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Sannan zaman fira, wasu su zo kawai su tsaya a gefe su ta fira da sunan wai sun sallah, ko kuma mutum ya bude wayar shi ya kama buga waya ko ya kama shiga lunguna cikin duniyar gizo, duk wannan ma ya saba wa ladabi. Har ila yau mutum ya kebance wani waje na musamman kamar kama waje a cikin masallaci, ko ya zo da tadduma ta musamman wadda take ta bambanta da sauran abun shimfiɗan masallacin, da tunanin shi ya fi kowa falala ne ko makamancin haka, da wadai abubuwa da dama waɗanda mutane suke wanda dole sai an kiyaye su. Abinda ya kamata shine waɗannan ibadoji a dinga yin su bisa haske na ilimi, ba wai kawai yayi ba. Ana so masu sallar dare su kula da yawan addu'o'i ɗin uwa masu albarka, duk sanda aka sallame raka'a biyu kuma kamantar su, to mutum ya kokari yayi addu'o'i da mun lokaci ne mai falala kwarai da gaske. Sannan babu laifi mutum ya tsawaita addu'a ko ya ambaci bukatunsa da diyaran da ya iya, amma da zai iya haddace lafuzza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ire-iren addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda suke daga cikin jawami'ul karim, to da zai samu shi. Amma duk wani abu da mutum yake nema zai tara, akwai wani hadisi da yazo da wata addu'a wanda ke dauke da wannan. Yana da kyau kuma a kula da dadduban addu'a tun daga kan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin neman tsanantuwa, da kuma wato sakankancewa cewa Allah yana biyan bukata, da kuma guje ma yin ta'addanci a addu'a. Ta'addanci a addu'a shine mutum ya dinga yi wa Allah sharadi, ko ya dinga cewa shi ya kosa Allah ya yi mishi, ko Allah ya mishi yanzu, ko ya roki wani abu wanda a shari'ance ba a roƙon Allah irin wannan abubuwan. Ire makamantan abubuwan da malamai suka ambata a cikin bayanan da suke akan abubuwan da ake kira da suna ta'addanci a wajen addu'a. Don haka ƴan uwa masu albarka, waɗannan kwanaki guda goma waɗanda muke fuskanta su ƙarshen watan Ramadana lokuta ne masu falala, sai mu dage mu samu falalarsu, mu dage wajen yin bauta a cikinsu, musamman ita kanta wannan sallah ta dare, kuma sauran abubuwa waɗanda aka sani na ayyukan alkhairi, karatun alkur'ani, halattar majalisu, sadaka, kyauta, ziyarce-ziyarce na gaida marasa lafiya da sada zumunci, da kamewa daga ɓarna, kamewa daga shirme, kamewa daga ɓata lokaci akan abin da ba shi da amfani ko abin da ba shi da wata wato daraja a ce an ɓata lokaci a kansa. Sannan uwa uba kamar yadda na ambata tun farko shi ne ya zama akwai ikhlasi, akwai kyautata niyya a cikin waɗannan ayyuka namu. Allah Ubangiji ya samu dace. To wannan kenan dangane da ibada ta sallar dare. Daga cikin ibadojin da har ila yau ake yi musamman a waɗannan kwanaki na goman ƙarshe, kamar yadda muka ɗan yi tsokaci a baya, akwai ibada ta al-i'tikaf, wato zama a masallaci, zama na musamman da sunan ibada a masallaci. Sai dai mun ji cewa abin da ya tabbata, abin da kuma ya dace, shi ne zama wannan masallaci ɗaya ne daga cikin masallatai uku waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya ayyana cewa ba a yin itikafi sai a masallacin shi na Madina, kuma sallacin Makka, kuma sallacin Baitul Maqdis. Wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inama akwai wasu malamai waɗanda suke ganin wannan hadisin yana nuni zuwa ga itikafi wanda yafi falala ne. Sauran wurare ma ana iya yin itikafi koda ba waɗannan wuraren. To wannan dai maganganu ne na malamai. Idan mutum ya tsaya kan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi yafi gam da katar, shi yafi tabbas. Amma duk da haka ƴan uwa masu albarka mu gani, yana daga cikin wato abinda bai dace ba wannan mas'ala ta zama mas'alar fitina. Domin mas'ala ce fiqhiyya, duk da wannan shi ne ta hakikinta. Amma idan wani ya zama shi ya giru akan tunanin ana iya yin itikafi a wani waje, to yana iya zuwa ya je, amma dai ya san babu izini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yin wannan itikafin, fahimtarsa ce. To shi kuma wanda bai fahimci haka ba, kar ya ɗauki wannan a matsayin dalilin faɗa da tuna da gaba, tunda akwai malaman da suka faɗi wannan abu, kuma tun bayan malaman suke faɗinsa, malamai ne a cikin malamai magabata, malamai ne wanda suke da ilimi, wanda aka yadda da iliminsu, to a bisa ka'idar ilimi ba ka kyaran malami irin wannan kyara da mutane suke yi saboda ya saba wa fatawarka, ko da kuwa kai ka fi shi gaskiya. Ya saba wa ladabin mu'amala da wanda ka saba mishi, ya saba ba daidai ba ne. Amma ina ƙara cewa, ƴan uwa masu albarka, mu fahimci wannan abu, mu tsarkake biyayyanmu ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar mu dinga wato haɗa biyayyanmu da gare shi da biyayyar wani, a musamman a san da ya zama maganar wani bata dace da abin da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba. Kuma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko, kuma shi ne za a tambaye ka game da shi, kuma shi ne wanda yake dan sakon Allah, kuma abin da ya faɗa abu ne wanda yake gaskiya kike da kike. Kuma yin tuku anil hawa, shi baya magana daga son zuciya. Wanda ku dubba shi ba, yana iya yin kuskure, yana iya yin ganganci, yana iya yin wato yana iya yin ba daidai ba, yana iya samun gazawa tunda ba wahayi ake masa ba. Don haka yafi dacewa a takaito akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yana daga cikin kurakurai waɗanda mutane suke a wurin itikafi shi ne, amma da wurin itikafi ya zama shi ma wajen fira, har a kafa wasu majalisai a dinga fitowa ana fira ana taɗi, ko kuma a dinga yin wata harka ta duniya kamar mutum yana cikin harami yana itikafi, amma kuma yana fita ya je ya siyayya ko ya turo kaya, ko kuma ya dinga yin waya ana yana bada farashi ana kaza. Hatta jana'iza, malamai suka ce bai halasta wanda yake itikafi ya fita je jana'iza ba, ko ya je ɗaurin aure, ko gaida mara lafiya, duk waɗannan abubuwa ba a yi. So yake mutum ya lazimci zaman masallaci. Babu abin da zai yi a masallacin nan sai sallah, sai karatun alkur'ani, sai zikiri, hatta majalisi na ilimi aka ce in ba majalisi ne na alqur'ani kai tsaye ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba a ce ko majalisi ne na wani ilimi na duniya kuma a ce wani majalisi ne yake akan nahwu ko akan tarihi ko akan mathematics ko wani labari akan makircin yahudawa ko ta lacca za a yi a masallacin wanda ta shafi hukunce-hukuncen wani abu na rayuwar duniya ko kasuwanci ko jihadi ko kayyade iyali ko mu'amala da internet da makamantan irin mawdu'atu da zaka ga ana yawan yin wa'azi akan su to da za a ce mutum yana itikafi a zo za a yi irin wannan lacca to ba ruwan shi da ita ballantana kuma a ce zai bude a cikin wayar shi yana kallon hotuna bidiyo labarai yana chatting yana gaisawa da iyalan shi da matar shi da yaran shi yana tambayan mutanen da ke tsare mishi don fakkasuwa yaya halin yanayin kasuwanci yana bada order a je a raso kaya ko a dauko a sto to wannan ya sabawa nagarta abin da ake cewa itikafi ana so mutum ne ya zama ya nisanta ga baki daya daga abubuwan da suke da alaka da duniya ya zama ya fuskanci lahira ne kawai kana lokacin shiga itikafi malamai sun yi magana akai cewa ana shiga ne kafin rana ta fadi ya zama rana ta fadi maka kana itikafi ma duk wannan babu laifi mutum yana yin shiga da asuba babu laifi mutum yana yin shiga da rana babu laifi yana yin shiga da yamma da sauransu sai dai wajen gama itikafi ana gama itikafi ne da zaran an ga wata na sallah kuma babu wani abu da ya tursasa cewa a ranar zaka kwana a masallaci ko sannan sai ka je idi ka dawo da ka daga can ka wuce gida a da zaran an ce an ga wata din nan ai to ramadana ya fita an shiga cikin daren sallah wanda kuma daren sallah wani bangare ne na watan shawwal wato watan sallah kenan watan goma to daga wannan dare duk wasu ibadoji da ake da suka shafi azumi to za a dakata da su za a fara kuma ibadojin da suka shafi wato sallah din wanda su ma insha Allah za mu dan yi bayani takaitattu akan su a darasi da zai zo na gaba insha Allah da kuma bayani akan daralaitul qadari wanda shi ma yana daga cikin ayyuka ko ibadoji wadanda ake fata a dace da yin su a cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadana insha Allah Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya sa mana albarka a cikin ayyukan da muke yi duk da ba da yawa bane muke muna dan kukutantawa ne Allah ubangiji ya karba ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya sa mu daga cikin waɗanda zai yanta su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka sa mu daga cikin wanda zaka yi musu rahama ka gafarta musu zunuban su Allah ka sa mu daga cikin wanda za mu dace da alkhairan da ke cikin wannan wata mai albarka da fatan ɗan uwa su ɗan uwa sun fa'idantu waɗannan takaitattun bayanai da kuma waɗannan wato isharori waɗanda ake yin su a gurguje Allah subhanahu wataala ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah